الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء قبل تفسير منوطة رمضان شكرا تبوهي لتاريخ سودة 40 دتاع هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم تتبري مقصد وابدينا وانه دي شكرا تبوهي لأشري ميلادية من أسفن سورة دعاء الإمران أجزية منزعة كرشم آية تاريخ 40 دتاع ko kuma insha Allah za mu tashi a farkon ayata 143 inda ubangiji ta'ala ke cewa wala kuntum tamannuna al-maut
wala qad kuntum tamannuna al-maut min qabli an tadqu fa qad ra'aytum wa antum tanzurun.
Ubangiji ta'ala ya ce walaqad kuntum tamannawna al-mauta, hakika kun kasance tamannawna al-mauta kuna burin mutuwa min qabli an talqawhu kafin ku haɗu da shi. Faqad ra'aytumuhu, hakika kun ga mutuwa ne wa antum tanzurun, al'adin kuna kallon. Wato wannan kafin yaƙin Uhud sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi burin yaƙi, musamman waɗanda ba su je yaƙin Badar ba. Suka ce an yi babban yaƙi, farkon babban yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi, amma ba su samu sun je ba. Saboda haka suna burin a samu wani yaƙi irin wannan yaƙin su ne, domin su yi yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma su samu shahada kamar yadda wanda suka je yaƙin Badar suka samu shahada. To shi ne a nan da aka samu matsala a wannan yaƙin na Uhud ɗin. Aka ji wa musulmi rauni, kuma da yawa suka yi shahada, to shi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake tuna musu irin burin da suka yi a da kafin wannan yaƙi na Uhud. Yace hakika kun kasance kuna burin mutuwa kafin ku haɗu da mutuwa ne. To yanzu kun ga mutuwan alhalin kuna masu kallo, kun haɗu da mutuwan alhalin kuna masu kallo, wato kun ga mutuwan ƙiriƙiri. Abinda ake nufi da ganin mutuwa ƙiriƙiri shi ne ganin walƙiya na takobi. Wato ga takobi nan yana ƙyalli a saman ku, ana neman a tare ka da takobi kana ganin ƙyallinsa, da kuma kaifin wato ainihin takobi ne, kana hangonsa da kaifinsa, ga shi nan za a tare ka da shi. Kaga wannan mutuwa ƙiriƙiri, da kuma sarƙafewa na mashi, wato mashi, wannan mashin ya tafi nan, wannan ya biyo nan, duk a kanka. Saboda idan ka hango kibiyoyi da mashi da takobi sun yi kanka, ai wannan ka ga mutuwa kenan. To shi ne Ubangiji da Allah ya ce da kuna burin mutuwa, amma kuma ga shi nan yanzu kun ga mutuwa ɗin ƙiriƙiri da idon ku a lokacin da kuke sahu na yaƙi. To wannan shi ne abin da kuke buri. sedabe kama ta kira jiwa ko ku daga hankali ku ko ku rauni da saba bin wannan ba don abu ne ma ne ya ta wal washiyaki ba abu ba a kan kai burin ka yanin abu ne na tashin hankali to sabo manzo Allah bin yi burin sa bai Allah ya jarrabe su ayatin to amma kai kada kai burin Allah ya kawo maka yaki sai dai idan yakin ya zo abin da ake bukata shine ka tabbata don galibi wanda yake cewa abu kazan ya faru mana abu kazan ya faru mana to kuma idan abu ya faru sai kaga galibi bai zai kai da bari amma akan samu wadanda suna burin abun kuma idan ya zo din kaga sun jajirce sun tsaya kuma amma su ne kada a cikin al'umma hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tatamannu liqa'a aduwi fa idza laqitumuhum fasbiru wa alamu anna al-jannata tahta dhilali suyuf kada ku yi burin haduwa da abokanin gaba amma idan kun haɗu da su ku yi haƙuri ku yi haƙuri wato karkai ta burin yaƙi ya zo yaƙi ya zo a'a yaƙi ba abun buri ba ne amma in ka in yaƙin ya zo kuma to ku yi haƙuri kada ku yi rauni kada ku ja da ba kada ku yi yaƙi ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani aljanna tana karkashin inuwan tukuba tana karkashin inuwan tukubi wato yaƙi hanya ce ta tafiya aljanna kaga tukubi yana maka inuwa kenan tukubi yana kanka kenan ana neman a tsare kanka to ba a burin faduwa da abokanin gaba amma idan an haɗu da su din sai a yi haƙuri a darji wato a jure domin a samu nasarar da ake bukata a cikin suratul ahzab ubangiji ta'ala ya ce min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu llahi alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila Allah ta'ala ya ce daga cikin mu'minai akwai waɗanda suka gaskanta alƙawarin da suka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala suka ce idan an samu wani yaƙi irin na Badar da mu tsaya mu yi yaƙi ko mu mutu mu yi shahada ko kuma mu yi nasara to akwai waɗanda suka gaskanta wannan alƙawarin sun tsaya sun yi yaƙi ne kuma fa minhum man qada nahbahu daga cikin su akwai wanda ya cika bakancinsa ya yi shahada wato ya yi mutu a wurin yaƙin ya samu shahada wa minhum man yantazir daga cikin su kuma akwai masu dan jira lokaci bai yi ba an gama yaƙin Uhud ba su shahada ba amma suna jiran shahadan a nan gaba Allah ta'ala ya ce ba su canja ba canjawa wato ba su canja alƙawarin da suka yi daga cikin su suka yi shahada a yaƙin Uhud akwai Hamza bin Abdulmuttalib bin Abi Talib bin Abdulmuttalib akwai bakwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wardo ne jarumi ne daga cikin jarumai na mayaka a zamanin manzon Allah ta kai ya yi shahada a wannan wajen wanda washi bin harb ya kashe shi saboda Jubair bin Mut'im ya ce masa in ya kashe shi zai zama da a lokacin bai musulun ta bai kashe sai dina hanka to wannan kaga shi kan babana bahu wato ya biya ya wato aidin ya cika ainihin wato alƙawarinsa da bakancinsa kuma ya samu shahada sannan akwai Mus'ab bin Umayr shi ma ya yi shahada a wannan wato ainihin yaƙi din kafirai sun kashe shi wanda lokacin da aka zo binne shi har aka rasa likafanin da wato zai iya isa Mus'ab bin Umayr shi ne wanda wato maza sun haifi har aikawa zuwa ga baji shi ake cewa awwalu safinin fil islam wato farkon in ba a ba ta zo a cikin musulunci wanda za a tura mutum ya je wani gari ya isar da sako na musulunci shi aka fara tura aka ce zai zauna a Madina a matsayin jakadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da aka je zauna kuma yana karantar da wadanda suka musulunta a garin Madina to da aka zo yakin Uhud kuma ubangiji subhanahu wataala sai ya dauke ransa a yakin Uhud ya zama yana daga cikin wanda suka yi shahada to lokacin da aka zo binne shi mayaki kwaya ɗaya ya mallaka da aka zo aka jujjuɗe shi sai ya zama na in an rufe kansa kafansa zai bayyana idan an rufe kansa kabin nan in an rufe kafansa kuma kansa zai bayyana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato a rufe kansa din kafansa kuma a sa wato ainihin iskir shi ne wato ainihin ganye saboda kai shi ya fi buƙatar rufewa a kan kafafuwa saboda haka sai aka binne shi a haka shi ne Abdurrahman bin Auf wata ran da ya azumi aka kawo masa abun karyawa dewa aka zo aka zube a gaban sai ga abun ti kala kala sai fashe da kuka yace an kashe Hamza a yakin Uhud wa huwa khairu min ya fi ni alkhair an kashe Mus'ab bin Umayr a yakin Uhud ya fi ni alkhair amma ba a samu ya mallaki cikakken kafari ba mai aji kwaye ne zani kwaya idan an rufe kansa kafan sai bayyana idan an rufe kafan sa kuma kansa wato ainihi ya bayyana sai fashe da kuka ya tashi bai yi da bakin ba bai yi wannan abu ba sai ce wallahi na ji tsoron a ce rebo na ne na lahira aka tattaro aka fami a duniya da shi sai a daga cikin masu kuɗi wato ainihin sahabbai to shi mutsabin wazar a wannan wuri aka kashe shi sannan irin su ana binin nazir wata sanuna jarumta shi ma a wannan wajen aka kashe shi hadisi ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad anas bin malik yace anas bin nazir bai halarci yakin badar ba tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam to amma sai ya dauki alwashi wannan abu ya dame shi kurai da gaske yace awwalu mashhadin shahidahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uyitu anhu yace farkon yaki da manzon sama yaji amma kuma ake ni ban je ba wannan abu sai ya dame shi saboda a lokacin ba a ce kowa da kowa ya fito yaki ba kawai an dauki mutane ne za a je a tare wasu fatakai kawai ba ta ba ba da shirin yaki aka je ba to amma kuma yakin sai ya faru kuma aka tigar ba a kansa da yawa daga cikin sahabbai sun yi nadama me yasa ba ku samu ku je wannan yakin ba da daga cikin akwai Anas bin Nadir yace sai a za a yi irin wannan yakin ake ban je ba sai ce da in arani Allahu mashhadan fi ma ba'du ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam la yara yanna Allahu ma afnahu yace idan Allah ta'ala ya nuna min wani yaki tare da manzala ta kuma ubangiji ta'ala sai ya ga abu da zai wato zai nuna jarumtansa a wannan wato ainihin yaki ne ko da aka sai je yakin tare da manzon Allah ta kuma yakin mu da aka je ana gob da yaki ana gob da yaki shikenan sai zo ya fuskanci Sa'd bin Mu'az sai ana zai ce masa ya aba amrin wahal lirihi aljanna ajiduhu duna uhud yace ya aba amrin wallahi ina jin kanshin aljanna ta wajen dutsen uhud in ka kama ina kafin ka je dutsen uhud akwai kanshin aljanna a wuri yake gayawa wato ainihin Sa'd bin Mu'az shikenan daga nan kuwa wato ya tinkari wannan yakin ya je yana ta gwabza yaki yana ta gwabza yaki har aka kashe shi ya shahada da aka zo aka kawo gawansa aka kasa gane wane ne saboda tsakanin tsara da takobi da suka da mashi da harbi da kibiya an samu sama da wuri 80 a jikinsa inda aka soke shi da wuraren da aka kare shi saboda aka gawansa an kasa gane ma waye ne sai yar uwarsa ne Ar-Rubai bintun nabi ta zo ta duba yan yakunta ta ce wannan yan yakun dan uwana ne ta hanyar yakunta ta gane shi to kaga wayannan sune wa minkum man qabana abu ke daga cikin su akwai wadanda wato ainihin suka tika wato alƙawarin su akan su ne wannan ayat ta fara to saboda haka anan ubangiji ta'ala ina tinatar da mu'minai wadanda suka yi alwashin yin yaki bayan badar tare da manzala ta sunuwa cewa da sun yi burin yakin kuma sun yi burin su mutu to abin da ya faru a yakin Uhudu kar ya sa su rauni kar su rauni ya zamana wato ba za su ji nishaɗi na wani yaki na gaba ba domin yaki dama al'adar ka wataran kai nasara wataran ai nasara a kanka kuma idan aka ji maka rauni ko kai shahada shi in ma nasara ne sai Allah ta'ala ya ce wa ma Muhammad
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين
وبنجي تعالى ايتي وما محمد الا رسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكفن تي بقى تي منزوني كرسل من قبل الرسل وهم منزونين سموتي قاتل وقال مزالة تطابع الله ولي منزوني manzannin Allah kuwa mutane ne abinda ke samun mutane na samun za a iya ji masa rauni a wajen yaki kuma zai yiwa a kashe shi a wurin yakin ma duk da hakan ba ta faru ba to da haka ana nuna mutane kar su kai manzo Allah ta sa matsayin Allah yana nan a matsayinsa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ta'ala ya ce afa in mata yanzu idan ya rasu au kutila ko kuma aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum za ku juya a kan dugadugan ku bar addinin musulunci wa man yanqalib ala aqibaihi duk wanda ya juya akan dugadugan sai bar addinin musulunci falan ya zura Allah a shay'a ba zai cutar da Allah da komai ba wa sai da lillahi shakirin da kanu Allah zai saka wa masu godiya wa Allah ma furki aji wannan ayan ta koka a lokacin da aka yada cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yaki akai ta yadawa akai ta yadawa to shine ubangiji ta Allah anan yake sai mana ai manzala ta ko an kashe shi ma a yakin hudun ai da ma shi mutum ne kuma akwai annabawan da aka kashe idan ma da su ai Allah ya dauke ransa ai shi mutum ne ubangiji subhanahu wataala zai iya daukar ran wannan lokacin da aka samu wato matsala na yaki a yakin hudun lokacin da yaki ya rinsa bai ba mutum sun ci nasara nan farko wayan da aka aje akan jabalin Roma sun bar wannan wuri an zo an afka musulmi ta gaba da ta baya gaba daya to a lokacin shedan yayi ta yada cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina cewa ala inna muhammadan qad qutila aka yake bi yana ta fada ku taurara ku ji an kashe muhammad an kashe muhammad to abin da ya faru ko ba kashe shi akai ba akwai wato ana ce masa ibnu qamina shi yazo a wata riwaya yazo ya doki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sa ya tare shi akan sa wanda har ya fata masa kai to da ya fata manzon Allah kai sai dauka manzon Allah ya rasu ne cikinan sai dai sai kara ina cewa ala qad qatalt muhammadan yace ya kashe muhammadu zorara ku dina kashe muhammadu na kashe muhammadu shedan da yaji wannan ko sai dinga yadawa a wurin yaki ina cewa ai an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai shiga cikin zukatan mutane ne suka dauka haka a wata riwaya ya kashe Mus'ab bin Umair ne Mus'ab bin Umair kuma yayi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tsammanin manzon Allah ya kashe to da haka sai ya kashe Muhammad cikenan shedan sai ya dauka ya dinga yadawa cewa ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan aya sai ta sauka wanda take tabbatar da cewa manzon Allah zai iya mutuwa ko kuma a kashe shi amma kuma kashe shi din ko bare sa duniya ba zai zama sababi na wasu su bar addini su ce sun aje addini musulunci addini Allah zai ci gaba ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wani daga cikin muhajirun ya wuce wani daga cikin ansarawa bayan wannan yaki ya faru shi ba ansare yana nan an buge shi yana birgima a cikin jinin sa sai yake ce masa ya fulan ash'arta anna muhammadan qad qutila shin ka san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an kashe shi sai ba an sare yace in kana Muhammadun qad qutila faqad ballaga faqatil wa addini idan ma an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ita da sakonsa da ita da manzon din sa ku tashi ku kare wato ainihin addini to da haka don an kashe shi ba za a daina wato ainihin addini ba sai wannan ayar sai ta fauka kuma sannan wani kuma ya ga samu wasu daga cikin sahabbai suna da tsauri don kowa da ya ji wannan labarin galibin mutane cikin su ya yi sanyi sai suka zauna ma ba sa yakin kwata kwata sai suna ta kaɗe cewa ai an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya ce an kashe wannan annabi sallallahu alaihi wasallam hankali ya tashi to ne zai same sai ce me kuke yi ne sai suka ce baka ji labari an kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce to idan an kashe shi sai mu tsaya yaki mu bar yakin ko mu fa namutu ala ma mata alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku sake mu mutu akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu a karka saboda haka sai aka je aka ci gaba da yaki manzon Allah yana raye sai kama kiran sahabban sai na halumma ilayya ana rasulullah halumma ilayya ni ne manzon Allah ku zo wuri na ku zo wuri na aka ji sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin aka gani manzon Allah bai rasu ba kuma kafirai ba su kashe shi ba sai suka dawo ne aka ci gaba da yaki a ƙarshe kuma aka ci ganga akan wato ainihin kafirai wannan ayan ta sauka a lokacin yakin Uhud amma lokacin da manzon Allah ta kuma ya rasu ya bar duniya din kuma sai na Abubakar ya karanta sa abai wannan aya to da lokacin da manzon Allah ya rasu ya bar duniya da yawa daga cikin mutane sun ji mauti ko su yadda ba manzon Allah kuma ya rasu sai na Umar ya zo ya tsaya da mutane a gaban masallaci yana cewa duk wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu zai sare wuyansa to da shi a fahimtar ka manzala ta kuma ba ya rasu bane ya je gana da ubangiji ta'ala ne a durin dina kamar yadda annabi Musa ya gana da Allah ta'ala a durin dina ba ya rasu bane to lokacin sai na Abubakar shi kuma baya nan yana can wani wuri yana da wani gida daban a gefe Madina yana wurin wancan matarsa to da aka ji labarin nan sai ya tago dama kuma manyan sahabban su ne Abubakar da Umar kaga in ba Abubakar dole za a zo a nemi Umar ne a ji mai labari shi kenan sai na Abubakar sai ya dawo idan ga mutane suna tare a masallaci bai ce kowa komai ba sai ta dakin Aisha kuma da Aisha take ba da labari sai yazo ya bude ya samu zaka an rufe shi da wani mayafi da ya bude wannan mayafin sai ya tumbanci dukkan mazala ta ta ya tabbatar da maza kuma ya rasu sai ya ce maza kitta hayyan wa ghaita kai mai tsarki ne ko kana rayu ko ka bar duniya sai ce amma mutuwan da Allah ta'ala ya kaddara maka ka riga ka yi Allah bai kaddara maka mutuwa guda biyu ba kaga ya samu yakinin mazalar kuma ya rasu shikenan bai dawo masallaci wato yana son ya sanar da sahabbai cewa ga abin da ya faru to a lokacin duk sun yanye mai sayyidina Umar ina cewa sayyidina Umar ya saurara ya saurara sayyidina Umar ina ina ta magana to a lokacin sai kawo muqaddima irin da mai kuduwa inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu zuwa karshe daga nan kuma sai aka bar sayyidina Umar sai aka zo aka yanyame wato ainihin sayyidina Abubakar sai aka zo aka yanyame shi sayyidina Umar shi ma da yana sauraron Abubakar yanzu babban malamin kenan ya tsaya ina musu kuduwa dama idan wani abu ya faru aka shiga rusu to ana koma zuwa ga malamai su malamai sai za su kwantar muku da hankali kuma su gaya muku gaskiyar abin da ya faru saboda idan an kawo labari kowa ne yadda zai fahimce shi to idan mutum ya ji ka ilimi zai iya kinka fahimtar yadda labari ya yi saboda haka da kuma irin matakin da ya kamata ka ɗauka shi yasa suka nanne mai sayyidina Umar don ya fi su ilimi amma bai gane hakikanin yadda labarin sayyidina Umar don ya fi su ilimi bai gane hakikanin yadda labari ya ce ba to da ko bai gamsar da su ba Abubakar da ya zo kuma dole a nemi an nanne mai sayyidina Abubakar shi zai gaya musu ya labarin yake kuma da irin matakin za a ɗauka saboda haka sai ce على من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت تصور رافضي دو وين يكي بوتا مزالا تسمى تو مزالا كما يعرف يا مرجوني وين يكي بوتا الله كما تو الله رأييني بايا مطوع وذوب أبو قداد بي فرقو يا بعد العبار تبت رسول من ذو الله صلى الله عليه وسلم نبيكما ياي نتيها ياي وعدي cewa rasuwan maza kuma ba sababi ne da zai sa ka bar addinin ka ba ko maza kuma yana raye ko ba ya raye dole ne kai addini domin Allah ne kake bautawa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai kawo sai karanta wannan ayan ma kana muhammadun aba ahdi min rijalikum wa ma huwa muhammadun illa rasulun qad khala min qablihi rusul afa in mata aw qabila qadakum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu shakirin sai karanta wannan ayan da take tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne rasuwa ne to idan ya rasu ko aka kace shi za ku juya ba ku bar addinin ku ne duk wanda ya rinje bar addinin musulunci da sababin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu wannan bai tutar da kowa ba kan bai tutar kuma Allah ta'ala zai saka wa'inda suka tsaya akan wannan addini to da sai na Abubakar ya karanta muku wannan aya sahabbai sai suka ji kaman a lokacin ayar ta sauka kowa ne ka makaranta ta kawai kowa ne na mai wita ta da sun haddace ta amma kuma bata zo musu ba sai dina Umar sai ce wallahi sai na dika ma a lokacin ta kawai kuma sai na kasa mallakan kaina na kasa tsayawa kana an karace da dina durkuta akan kafafuwa sai na dika kafafuwa na ba za su iya dauka na ba a lokacin da sai na Abubakar ya karanta wannan aya to kaga wannan shine ilimi kenan sai sa sabai suka ce Abubakar ya ji ilimi kuma da Allah ya ji kana Abubakar alamana shi ya gano wannan ayin tana ta sannan kuma ya kwantar da sahabbai wato hankali sai sabon yake wajibi akan malamai shine idan wata fitina ta tashi ko wani abu ya faru shine su kwantar da mutane hankali ba su daga musu hankali ba to kai musu abinda Allah yake abinda shari'a ta ce da kuma irin matakin da ya kamata a dauka amma ba su daga mutane hankali suna tsori ta su wannan sai wani ya mutu da sababin wannan tsoron shi wannan fitina ba ta kashe shi ba amma tsoro kuma tsoro kuma ya kashe shi to sai na Abubakar shi ne ainihin ya ceto wato ainihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai na Umar yake cewa walau da Abubakar la halakna ba don Abubakar ba bayan rasuwar manzon Allah da mun halaka to da ka sai Abubakar ya zama aikinsa ta yaya ne ne zai kwantar da sahabbai hankali ta ina zai kare musu imaninsu kada su fita kada su a wannan masifar da taɓa imaninsu masifar rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya za ta bara ta taɓa imaninsu ba sai a dalilin su samu kwanciyar hankali aikin da ya dinga yake na sai da ya ceto sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa sai na Umar yake ba don Abubakar ba ai da mun halaka to sai ubangiji ta ala ce wa ma kana li nafsi
wa ma kana li nafsi an tamuta illa bi ismillahi kitaban مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين.
وبنجد تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله بعزيه وتريبا أن تموت تموت إلا بإذن الله كده إذن الله كتاب مؤجلة وتربطوني أبو سنيا وعجل أبو أنت آنت كذلك كودا كايكو كاري كموتو بذي تقويوا كموتو بذي إذن أجل كاري وما كان لنفس بذي تقويوا غريبا أن تموت تموت إلا بإذن الله كده إذن الله وكودا كاكوتا وموتو duk yadda kake son ka mutu ko kai kokarin ka mutu ba za ka taba mutuwa ba sai idan ajalin ka yayi kwanan ka ya kare kitabun mu'ajjala abun rubutawa ne abun sanyawa ajali ajalin ka din tun lokacin ka tun alori mabudu an rubuta kafin a haife ka san a haife ka ba an huta maka rai an rubuta a fayin mala'iku cewa ga ranar da za ka mutu ko da ka babu wata rana da za a ce wato ka mutu kuma kwanan ka bai kare ba ومن يريد ثواب الدنيا دون ذلك نفي الله الدنيا دا أيوكاً نؤتيه منها ذا مباشر وني أبونا الدنيا وتدب من من ساقمك الدنيا دا إبادة ذلك فألا يكذب بما فذا من باشر وني أبونا الدنيا قربنا أبونا أكا قد جرامت أما باشر يبو على الآخرة ومن يريد ثواب الآخرة ونفو يكيز من ساقمك الآخرة دا أيوكاً ذلك نا الدين نا إبادة نؤتيه منها za mu bashi sakamakon lahira din wato shine aljanna da kuma abun da muka kaddara masa na ribon sa na duniya wa sanajil shakirin Allah ta'ala sai za mu saka wa masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala mu dindin ka musu lada akan ayyukan da suke wannan ayan tana karfafa matsorata da wanda suke wato ainihin tsoron shiga yaki sannan kuma da kwadaitarwa a wajen yaki din yasa ubangiji da Allah ya wama kana da nafsin an ta mutu illa binna da cewa kai ba za ka mutu waje sai ajalin ka yayi to da babu karfafawa kamar wama kana da nafsin an ta mutu illa binna ma'ana sai ma kai kokari ka mutu dai ba za ka mutu ba sai kwanan ka ya kare ko da ka ku a cikin mutuwa din ba za ka mutu ba sai kwanan ka ya kare kaga wannan karfafa ne cewa ka je ka shiga kai yayi kar ka ji tsoron mutuwa dan in ka ka mutu to kwanan ka ne kare wannan kuma ko baka je yakin ba dole a daidai wannan lokacin za ka mutu وكل من مات بأجله ولو قتل دكا وني يموت أجل سني كودا كشي شاكا ودا كتب بين يك زما دبن دبا وني سو بين سا سو بين موتو أنت ياجي وني سو بين موتو أنت زلزلي وني وني ريش اللازم وني أثر موتا وني كما حكا كوي كيف تدعمو تعددت الأسباب والموت واحد إذا لن تموت بالسيف موت بغيره سو بين موتو أنت ديوا أما موتو أنت عديني idan baka mutu ba da sababin yaki zaka mutu da sababin wato ainihin wani abu da ba saboda haka kutsawa a wurin yaki baya kawo mutuwa baya rike maka kwanakin ka dagewa ka ki shiga shi kuma baya kara maka wato ainihin rayuwa saboda haka mutuwa sai ta zo ka mutu kadi bin wali mu abun nan babban misali ya kuka cikin mutuwai wato cikin yaki cikin mutuwa tun kafin mutuwanci da kuma bayan musulunci so da haka lokacin da yake kafin musulunci jarumi ne a wajen yaki kuma ya ji wa musulmi ciwo a yakin Uhud kamar yadda muka bada tarihi amma kuma da ya zo ya musulunta kuma haka ya zama komanda na yaki a zamanin sai na Abubakar so da haka babu inda bai kutsawa tun a yakin Mu'ta a zamanin manzala sallama hijira tana shekara ta tara aka je yakin Mu'ta tun a lokacin ya karbi tuta bayan an kashe abun nan Ja'far bin Abi Talib an kashe ainihin Zaid bin Haritha an kashe Hassan bin Thabit a lokacin Abdullah bin Rawaha afwan an kashe wa'annan masu rike tutan jaruman wanda manzon Allah ya ce in an kashe wannan wanda ya karba a lokacin ana yakin manzon Allah ta sama yana gaya wa sahabbai yadda yakin yake gudana an kashe wani wani ya dau tuta an kashe wani ya dau tuta to yanzu su uku gaba ɗayan su an kashe su sun yi shahada amma kowa in an ce ga tuta ka rike sai ya ji tsoro ana tattaunawa ya kamata ya karbi wannan tutan in an ce wani karba shi a kai ne dai zaka karba a kai dai ka karba san Ali bin Walid sai ya karbi tutan kawai manzo Allah ya ce laqad akhadha ra'aytu min yusufika sun kwa bi daga cikin takuban Allah ya karbi wannan suka shine Khalid bin Walid. Yayi yakin yayi dabarin yanda aka dawo. Ya zai zama komanda a zamanin Sayyidina Abu Bakar kuma duk yakin da aka je sai an yi nasara. Amma ƙarshen sa Khalid bin Walid akan gadonsa ya rasu. Akan gadonsa jinya ya rasu ya kama kuka yake yanzu shine zai mutu akan gadonsa. Yanzu akan gadonsa zai rasu. Haka Allah ya kaddara masa kuma akan gadon ya rasu. Kake na a sai kutsawa cikin yaƙi ko mutuwa ko hadari ba sai yake kawo mutuwa ba sai dai idan kwanan ka wato ainihin ya kare. Kwanan Khalid bin Walid bai kare ba sai ya rasu akan wato ainihin wato shimfiɗansa. Saboda haka kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Kowa zai dandani mutuwa amma baka san a ina za ka mutuwa. Allah ta'ala ce za mu jarrabe ku da sharri da alkhairi. Za mu jarabe ku da masifu da bala'i da damoyi daban-daban amma ba sai sau biyu mutuwa ba. Za mu jarabe ku da abin nan COVID-19 coronavirus kuta tsoro amma da Allah bai kaddara zai mutu da wannan ciwon ba kuma zai mutu ba. Mutum nawa ne suka kawo mutu kawai wani ma har ya warke bai ji wani ciwo a jikinsa ba kuma yana da wannan ciwo. Wani har an kai shi inda ba a dakin da ba a shiga da takalmi al'ina murakkaza an kai shi wannan wurin domin wato ainihin a kula da shi ana ganin zai mutu in rikici ya zo kansa ya sake dawowa kuma ya miƙe din ya ci gaba da rayuwarsa. Saboda haka duk tsananin ciwo bai kawo mutuwa ba kuma rashin ciwo kuma bai zai hana mai ba bai zai hana mutuwa. Jarrabawa na Ubangiji ta hana ya jarrabe ka da masifa kuma ya jarrabe ka da ni'ima haka za ka dinga rayuwa in mutuwar ta zo kuma dole ka mutu ba za a jinkirta maka ko da na miki ne ba. Tabbas za ka tafi za ka bar wato ainihin duniya. Me ya kamata shi ne ka nitsu ka tsaya ka yi addininka ka yi rayuwarka cikin kwanciyar hankali idan mutuwa ta zo ta zo ta ɗauke ka. Amma mutuwa ba a gudu mata aina ma ta kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Duk inda kuke mutuwa za ta ɗauke ku ko da ka haura sama ka shiga saman bini ka ɓuya to mutuwa dai za ta zo ta same ka babu inda za ka wato ainihin ɓuya mata. Saboda haka ba zai taɓa yiwuwa ka mutu ba sai ajalin ka yayi kuma idan ajalin ya zo ba kai ta ka ɓuyawa wato ainihin mutuwa ba. Saboda haka ke jinu ba ƙarewa za su yi ba. Ubangiji ta'ala ya ce mu koma zuwa gare shi wa man yurid thawabal dunya nu'ti minha. Sai to duk wanda yake addini don ya samu abun duniya Allah ta'ala ya ce za mu dan bashi abin da muka kaddara masa. Wato abin da Allah ya kaddara maka na rayuwa ko ka bi Allah ko baka bi Allah ba za ka same shi. Ke sa za ka ga kafirai ai suna jin daɗi ai suna zama masu dukiya har su musulmi dukiya. To wannan abin da Allah ya kaddara maka na rayuwa wannan duniya ba wani abu ne Allah ta'ala zai baka shi. Amma wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi min. Wanda kuma yake son ladan lahira to za a ba shi sakamakon lahiran kuma a daɗa masa da abin da aka kaddara masa na duniya. Wato shi kuma bin Allah subhanahu wa ta'ala ba ya hana jin daɗin rayuwar duniya. Kamar yadda idan ajalin ka ya zo dole ka mutu saboda an riga an kaddara maka ga lokacin da za ka mutu ba za ka ƙetare wannan ba. Kuma idan bai zo ba ba za ka mutu ba to haka arzikin ka. Idan baka cinye shi ba ba za ka mutu ba sai ka cinye arziki ka sai ka samu abin da za ka samu na duniya kafin ka mutu. Idan kuma Allah bai kaddara maka abun ba to ba za ka same shi ba. Saboda haka iya abin da Allah ya kaddara maka. Jinkirinka wajen neman arziki ba zai hana ka samu abin da Allah ya kaddara maka. Gaggawanka wajen neman arziki ba zai sa ka wuce abin da Ubangiji ta Allah ya kaddara maka na arziki. To kaga haka suke tafiya da arziki da ajali tare suke tafiya. Saboda haka abin da ya zama wajibi a kanka shine ka bauta Allah subhanahu wa ta'ala kana mai nufin sakamako na lahira. Amma kar ka yi ibada don duniya. Kar ka je kana wani abu wanda zahirin sa aikin lahira ne amma kana yin sa don me? Domin ka samu abin duniya. Idan ka yaka ka yi asara kuma duniyan babu abin da zaka samu sai abin da Allah ya kaddara maka. A cikin suratul shura Ubangiji ta lafi man kana yuridu harta al-akhirati nazillahu min harf wa nazillahu fi harf wa man kana yuridu harta ad-dunya nutihi minha wa ma lahu fi al-akhirati min nasib. Duk wanda yake son wato wani abu na lahira a cikin ayyukan sa da yake shi lahira yake nema Allah ta'ala ce za mu ƙara masa lada na lahira. Idan kai dan kadan sai Allah ya nini ka lada. Idan ka cancanci dan falala ne ka dan sai Allah ya yinni ka falala da sababin lahira ka nufi da aikinka. Wanda ko duniya yake nufi da ayyukan sa na lahira Allah Ta'ala yake za mu bashi abun duniyan gurgunan abun da aka kaddara masa amma kuma yake sani alakira bai da rimu za ka da rimu alakira ko ka to da haka mai bautan Allah Ta'ala dan ya samu abun duniya to ya sani zai samu abun da Allah ya kaddara masa a duniya ba zai huce ba sannan kuma alakira kuma bai da rimu ko da misalar zarrace wannan kamar yadda Allah Ta'ala ya faɗa cikin suratul Isra yake man kana yuridu al'adilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman yuridu ثم جعلنا لهم جهنم يصلاها مذموما مدحورا dukkan wanda yake nufin duniya da ayyukansa da yake yi na lahira Allah ta'ala yake za mu gaggautar masa abin da muka ga daman mu bashi a nan duniyan ga wanda muka ga daman wato ko ka ne bi duniyan ma Allah zai baka gurgurdun abin da ya kaddara maka kuma ga wanda ya ga daman ya bawa yasa za ka gani na wahalar duniyan yana wahala wajen neman duniyan ko ba ya samun ta to Allah bai kaddara maka ba wani kuma a hankali yake bi kuma sai kaga duniyan tana zuwa to Allah ya riga kaddara masa da ya samu wannan to wannan duniyan kawai ya sa a gaba in Allah ya ga dama sai ba shi duniyan ko gado abin da ya kaddara masa amma wanda kuma amma idan ya mata hakan kuma zai mayar ma zai sanya wutar jahannama ta zama ita ce makomar sai shige ta ta kona shi yana abun zargi abun nisantawa daga rahmar Ubangiji Ta'ala to da haka wanda duniya kawai ya sa a gaba ko da ya samu duniyan kai sani kuma lahira wato azaba ne take kiran da wutar jahannama zai je shige ta ana mai zargin sa ana cewa manzoni ba su zo maka bane baka bi Allah ba baka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kona shi da wutar jahannama sai ubangiji ta'ala ce wa man arada al-akhirata wa ta'ala ha sa'iha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'ihum mashkura wanda ko lahira yake nufi da ibadarsa da ayyukansa na addini ba mai ci da addini bane don Allah yake yi dukkan abin da yake na addini tsakaninsa da Allah ne kuma yana mumini yana mai imani da Allah ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce irin waɗannan mutane wato aikinsu abun godewa ne ma'ana za a ninninka musu sakamakon aikinsu a sa su a cikin aljanna rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya samu a cikin bayin sa nagari kuma Allah ya samu a cikin masu yi don Allah sai Allah ta'ala ya ce
نبيٍ قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين
وبنجي تعالى يتي وكأي من نبي ديوى النباوة ديوى لكتن النباوة قاتل معه ربيون كثيرون jama'a da yawa suka yaki tare da su kuma wahanu amma ba su yi rauni ba sun jajirce sun zama jarumai jima a sababin ba su yi rauni ba da sababin abun da ya same su na rauni da kisa fi sabilillahi don yaki don ɗaukaka addinin Allah wa ma ba'ufu ba su yi rauni ba wa mastakanu ba su ɗauki kaskanci a wajen kafiran ba wallahi yuhibbu as-sabirin Allah yana son masu haƙuri wato a nan ubangiji ta'ala yana tunawa sahabban manzo Allah kuma cewa akwai annabawa da aka yi a can baya kuma suka yi yaƙi tare da al'ummatansu amma sun samu matsaloli irin wanda kuma suka samu a yaƙin Uhud amma nan bai sa sun yi rauni ba bai sa sun yi takaddi ba bai sa sun dau kaskanci da sababin wato ainihin wannan yaƙin ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala yace sun tsaya ne sun jajirce kuma har suka yi nasara sai da Allah ta'ala yake yana son wato ainihin masu haƙuri waɗanda suke kusawa cikin abubuwa masu wahala haƙi na ƙara'a wannan ayan tana da ƙira'a kira ta farko wa ka ayyin min nabiyin qatala ma'ahu ribbiyun dewa daga cikin annabawa al'ummatai suka yi yaki tare da su amma wata kira wa ka ayyin min nabiyin qatala ma'ahu ribbiyun dewa daga cikin annabawa suka yi yaki aka kashe annabin kuma aka kashe wasu daga cikin al'umman da yaki da su amma duk da haka ba su yi rauni ba su wanda suka rage din sun ci gaba da wato ainihin wato yaki sannan ribiyun yana da fassara guda biyu fassara ta farko shi ne jama'a masu yawa idan an ɗauki kalma ribiyun ma'akudu minar ribba ribba shi ne aljumu'ul kathira wato jama'a masu yawa saboda haka kenan da yawa daga cikin annabawa wato wasu jama'a suka yi yaƙi da su masu yawa suka samu matsala a wurin yaƙin amma wannan bai sa su ne rauni sun ƙi wani yaƙin daban ba sannan fassara ta biyu na ribiyun shine da yawa daga cikin annabawa qatala ma'ahu ribbiyun mutanen Allah suka yi wato yaƙi tare da su su ne wato ainihin malamai da masu tsoron Allah daga cikin wato ainihin sahabbansu wannan kuma in an ce nisbatun ne ila rabb an danganta su zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ke faɗa wa kan walakin kunu rabbaniina ku kasance mutanen Allah ku kasance wato ainihin masu bin ubangiji subhanahu wa ta'ala to anan ubangiji ta'ala ya ba da labarin cewa wa'innan bayin Allah da suka yi yaƙi tare da wannan annabi sun samu matsala amma duk da haka ba su yi rauni ba sun ci gaba da yaƙi to kuma kar su yi rauni ku zauna da cikin masu haƙuri ku zauna da cikin masu haƙuri to kuma Allah ta'ala ya jarrabi sahabban da suka dawo daga yaƙin Uhud suka yi rauni suka samu matsaloli a yakin Uhud ga shi an kashe mutum 70 kaga wannan ma zai sanya maka jiki sannan kuma an samu masu rauni an dawo da su Madina amma ana dawowa Madina kuma aka fi a tafiya min Umrah wal Haqq kafirai sun juyo za su zo su yaƙi wato ainihin musulmi to ma Ubangiji ta'ala ba da umarnin kar su zauna a Madina su miƙa hanyar Badar za a je a sake wani yaƙin daban suna yaƙin gazawatu Badar al-Sughra babban ƙaramin yaƙin Badar haka aka ce daurauni nasu da komai su fita su je kuma su tinkari kafirai to kaga kenan matsayin da suka samu a yaƙin Uhud kar ya sa su yi rauni sai sa Ubangiji ta'ala ya ce wala tahinu fi ibtila'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yashur Allah ta'ala ya gaya wato masu yaƙi wanda suka ji yaƙin Uhud ya ce kar ku yi rauni wajen neman mutane ku duk ku nemi a take kuma ziyarin da ya haka idan ku kun ji raɗaɗi a yaƙin Uhud din ai kuma kun ji raɗaɗi akwai raunin da aka muku ku kuma kuna tamani akwai abin da kuke tamani wajen Ubangiji ta'ala shine nasara daga wurin Allah da kuma kyakkyawan sakamako wanda su kuma ba sa tamani wato ainihin wannan abu ko da haka ku je ku neme su kuma haka nan suka tafi Hamra al-Asad din suka nemi kafirin amma kafirin suka kore su suka gudu suka dawo tare da wato lada da yawa da falala daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala to da haka kenan hakuri da jajiri cewa shi yake sa a samu nasara da sun yi rauni sun ce ba za su je ba sai kafirin su dawo sai su kurmushe su a Madina amma da suka fito aka ce aka tsori ta su aka ce Muhammadu ya taho da runduna na yaƙi ba za ku iya ba shi kenan sai suka tsori ba sai Allah ta'ala ba su galba a cikin wannan to dama mu kenan samun nasara a cikin al'amuransa je zo mai hakuri da astar filan nan sahaba au udri kalmuna wa man qada fil amal illa li qalil wato ina abu mai wahala zan bai da shi mai sauki har ina da tsuri na buri baya samuwa ga mutumin da bai da hakuri sai mai hakuri shi yake samu wato ainihin buri haka nan da hakuri ne ake samu shugabanci a cikin addini sai ka dace sai ka zo mai hakuri akan dukkan matsaloli to anan kake samu wato ainihin shugabanci kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa ja'alna minhum a'immatan ya'duna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun mun sanya wasu daga cikin malamin ahlul kitab malamin banu isra'ila sun zama shugabanni saboda suna ko sun zama shugabanni da umurni na Ubangiji subhanahu wa ta'ala suna shiryar da mutane da umurnin Allah saboda hakurin da suke da shi da kuma yaqinin da suke da shi ga ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa shekul islam ibn taymiyya ya ce bi sabri wal yaqini tunalu imamatu fiddin wato da hakuri da yaqini ake samun shugabanci a cikin da zama kana da yaqini akan hukunce hukuncen shari'a kana da yaqini akan aqidanka da tauhidinka kana da yakini akan ayoyin Ubangiji subhanahu wataala ba a cikin shakka kake tafiya a wajen sanin Allah da sanin addini ba sannan kuma kana da hakuri da jajircewa a wajen kira zuwa ga addinin Allah to sai ka samu shugabanci wato ainihin a cikin addini saboda haka waɗannan bayin Allah sun jajirce ne suka samu nasara akan kafirai to haka nan sahabban manzala kuma sun dauki wannan wa'azi sun jajirce sun ci gaba da yaki kuma suka ci gaba akan wato ainihin kafiran wa ma ba'u wa fi rauni ba wajen wato ainihin kin zuwa jihadi wa masakanu wa saukar kanki suka dauki kansu wasu gajeyu ne ko ba su ba kawai ba ne a wajen kafirai ba suna nan sun rike izzansu su masu izza ne wallahi yuhibbu sabirin ubangiji ta'ala yana son wato ainihin masu hakuri sai Allah ta'ala ya ce wa ma kana qawluhum zancinsu bai kasance ba illa an qalu kwace sun ce rabbana ighfir lana ya Allah ka gafarta mana dhunubana dhunubanmu wa israfana da kuma sakacinmu da muka yi fi amrina a cikin al'amarinmu wa tsabbit aqdamana ka tabbatar da dugadugunmu wansurna ala alqawmil kafirin ka taimaka mana akan mutane wa'inda suke kafirai wato bayan hakurinka bayan jaruntaka ba kuma dole sai ka hada da addu'a idan mutum bai hada da addu'a ba kuma yayi shirme sai sa anan da suka jajirce kuma suka yi hakuri sai suke ta addu'a suna ya Allah ka gafarta mana zunubanmu saboda zunubin ka zai iya jawo maka matsaloli da yawa na rayuwa zai iya hana ka samun nasara a cikin al'amuran da ka sa a gaba sai suka roki Allah ta'ala ya yafe musu zunubansu sannan ya yafe musu sakacin da suka yi shine israf ne sun yi sakaci a wajen riko da addinin to a yafe musu wannan sakacin sannan Allah ta'ala ya tabbatar da zugadugansu a wajen yaƙi abin da zai sa Allah ya tabbatar da zugadugansu a wajen yaƙi shine riko da addini in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Allah ya ce in kun taimaki addinin Allah zai taimake ku ya tabbatar da zugadugansu a wajen yaƙi sai kuma suka ce wansurna alal qawmil kafirin ya Allah ka taimaka mana akan mutane kafirai mu ci galba akan su a cikin dukkan abubuwan da wato muke cikin dukkan inda muke zuwa ya mu ci galba to anan Ubangiji ta'ala wato ya ce addu'o'i suke yi domin su samu nasara kenan bayan ka tashi kuma sai ka tsaya da addu'a to sannan Allah ta'ala kuma sai ya amsa muku addu'an tasu sai ya ce fa'atahumullahu thawabad dunya sai Ubangiji ta'ala ya ba su wato ainihin sakamako na duniya a nan duniya din Allah ta'ala ya raya su rayuwa wanda take ta jin daɗi kuma ya ba su nasara a kan abokanin gaban sannan wa husna thawabil akhira da kyakkyawan sakamakon lahira ita ce aljanna da ni'imar da ke cikinta wallahu yuhibbul muqinin Allah yana son masu kyautata imaninsu da ayyukansu da kuma niyyarsu so da haka da suka dage suka yi haƙuri suka roƙi Allah ta'ala ya tabbatar da su Allah ya ce to na an samu addu'a a nan duniya za ku ci galba ku ci nasara a kan abokanin gabanku sannan a lahira kuma akwai aljanna da ni'imomin da ke cikinta ita ce sakamako sai Allah ta'ala ya
يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الذين كفروا يردوكم على أدباركم فتنقلبوا خاسرين فلله مولاهم وهو خير الناصرين
Ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuha allazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani in tuti'u allazina kafaru idan kun biye wa kafirai kuna bin su kuna musu da'a yuruddukum ala aqabikum da su maida ku akan dugadugansu su ɗauke ku daga addini za su fitta ku daga musulunci fa tanqalibu kafirin sai ku juya kuna masu asara a nan ana yi wa musulmi gargaɗi kar su riƙe kafirai a matsayin abokanai idan ka ɗauki kafiri shi ne amininka shi ne abokin shawaranka ko kana tsoronsa to zai ɗauke ka daga kan addini sawa'un kafiri ne na zahiri ko kafiri na batini shi ne munafiki wanda addini dama a zahiri yake amma a haƙiƙa shi ba musulmi ba ne to idan kuka yi wannan to za ku kasance daga cikin tabaku za ku koma a cikin za ku bar addini ko kada kada babu tabi wanda ya wuce mutum ya bar musulunci bayan da mu'mini ya sa Ubangiji ta lafi wa manyan sanyin ghairar islami dinan fa lan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-kafirin duk wanda ya yi wani addini ba musulunci ba nake ribota Allah ta'ala da wannan addini ubangiji ta'ala ce ba za a karba ba kuma ranar lahira da cikin kafa ku menene tabewa shine kai asaran gidanka na aljanna duk kaje a sama za ka yi to idan ka biye wa kafirai za ka bar addininka ka koma addinin sai ka je lahira ka danka a cikin wutar jahannam wannan kamar da ubangiji ta'ala yake faɗa cikin suratul baqara yace wadda kathirun min ahlil kitabi لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا هكذا من عند أنفسكم من بعد ما تبين لهم الحق ديوا دغتين كافرين وادو أهل الكتاب يهود والنصارى سن يبورين إناما دا سوسا كيري تكو بر الدين كنا مسلم في بعض مكان في مولى يدم كوبا مولى بني سن سو هكا كم سن يهكا نيزون هكا داكو قلت يا داري قلت أبي أنا مسلم في مولى تشيني الدين أما بورين سو تشيني سو كودا كودا دغتين الدين yasa idan masifa ta faru bai kamata ana biyo kafirai ba in dai shawarin su sallah za a bi akan addinin su na musulunci wallahi sai sun hana bin addini gaba ɗaya saboda dole ne ku dawo akan ilimin da Allah ya ba ku na shari'a na addinin musulunci ku yi wa kan hukunci amma ba shawarin kafirai za ku dinga bi ba domin abin da suke bukata shine kwata kwata addini ya zama babu shi idan ya zama ba a addini su dariya suke hakan daji yake musu ko ba za ka so su ba ba zai gaba su zama abokanai shawara kamar cewa za ka yi musu da'a ubangiji ta lace idan kun yi musu da'a to za ku kauda ku daga kan addinin ku gaba ɗaya kuma Allah ta'ala ya riga ya ce walan tarba an ka yahudu walan nasara hatta tattabi a millata yahudu da nasara ba za ku taɓa yarda da kai ba sai ka bi addinin su wani abu za su ba ka wani shawara za ku ba ka su kai maki ne a wurin su addini da kake yin nan ba ta so suna gaba da kai da sababin kana bin Allah kana bin manzon Allah sallallahu sannan ya zuba ka da shawara a kan abin da ya shafi rayuwarka ta addini sai dai su ɗauke ka daga addini ya zama kana bin ne kana bin wani addini daban amma ba addinin musulunci ba ko da ko azhari kana ikirarin musulunci sai Allah ta'ala ya ce bal illahu maulakum Allah shi ne mai jibinta al'amura wa huwa khairun nasirin kuma ubangiji ta'ala shi ne fiyayyen mai taimako to tunda Allah shi ne mai jibinta mu'minai shi ne yake taimaka musu to su mai da al'amarin su zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala su koma zuwa ga addinin su a duk halin da suke kuma kada su biyo kafirai kafirai za su fitar su daga wato ainihin addinin musulunci ba wanda zai taimake ka in ba Allah subhanahu wa ta'ala idan ka sake Allah ka rike wani kace zai taimake ka bai zai iya ba Allah ta'ala shi ne mai taimako shi ne mai jibinta mu'minai shi ne kuma mai taimakon shi yasa lokacin da aka gama yakin Uhud ne Abu Sufyan ya zo yana yi wa wato musulmi dariya yana cewa irin hubal wato a matsayin wato hubal da ya ba su ne ya ba su nasara kuma yana cewa lanar uzza wa la uzza lakum muna da mulkin uzza ku kuma ba ku da shi kenan uzza ne ta ba su ne mulkin uzza ne ya ba su nasara sai maza su ya ce ku amsa masa sai sahabbai suka ce me za su ce sai maza su ya ce ku ce masa Allahu maulana wa la maula lakum Allah shi ne mai jibinta al'amuranmu kuma ba mai jibinta al'amuranmu da aka duk wanda ya sake Allah ya kama iska ne ka yasa ubangiji ta lace balillahu maulaku wa huwa khairun nasiri Allah shine majibincin al'amuran ku ku dogara da shi kuma shine fiye mai taimako ba wanda zai taimake ka in ba ubangiji subhanahu wa ta'ala duk abin da zai ce zai baka idan Allah bai taimake ka ba wallahi bai zai iya maka ba da aka mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu nemi taimakon Allah Allah shine mai jibinta al'amuran sai ubangiji ta lace sanuki fi qulubil ladina kafaru
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين
Ubangiji ta'ala yake sanulki fi qulubil ladina kafaru ar-ru'ba za mu jefa ar-ru'ba razani fi qulubil ladina kafaru al-zufa kama yanzu ka kafu idan kun yi hakuri ku karbi addini ku ka dogara ga Allah to sai Allah ya jefa wa kafirai tsoron ku cikin nan sai ku diga ga Allah me yasa Allah zai jefa muku tsoron bima ashraku billah saboda shirkan da suke wa Allah subhanahu wata'ala ma lam yunzil bihi sultana da abin da bai saukar da hujja a kansa ba duk wanda yake wa Allah shirka ai bai da dalili bai da hujja wa ma'awahum an-nar makomar su wutar jahannama ne wa bi ta masawal zalimi sirda makoma wa to mazoni asali mai ta ce wutar jahannama su ne kafirai da munafikai da masu sabon Allah ne fa da su ke kawo mu anan ubangiji ta ala na wa mu'mini albishiri idan su karje Allah su kai da Allah ne mai jibin ta al'amuran su to Allah ta'ala ko ya to alƙawarin sai ya jifa wa kafirin tsoro a nan duniya menene tsoron tsoron shi ne shirka menene zai cire wa mu'mini tsoro shi ne imani da Allah subhanahu wataala karfin imani ka zai cire maka tsoro shirka ka zai sa maka tsoron abokin gaban ka saboda haka idan mu'mini suka rike imanin su wallahi kafirai ba za su mabara zana a gare su saboda sun riga sun yi wa Allah shirka Allah ta'ala bai ji a masa shirka ba saboda haka da zaran ko abokin gaban ka ya tsori ka da kai shi kenan sai ka ci galba a kan ka to ubangiji ta'ala ya ce bayan ya jefa musu tsoro a duniya sannan kuma makomarsu wutar jahannama ne hirda mazaunin azzalumai kafirai wutar jahannama kenan kafiran nan marhubuna fi dunya wa mu'adzabuna fi al-akhirah anan duniya abun jefa wa tsoro a tsorace suke a lahira kuma wato ainihin abun azabtarwa ne kenan idan kaga kafiri ba tsoron musulmi to sakacin daga wajen musulmi sai suka nuna suna tsoron kafiran ko sun dauki kafiran wani abu ya sa har suka ji cewa za suna da wani sulda a kansu suna da wata falala a kansu suna da ainihin izza a kansu sai zama da kenan musulmi suna tsoron kafirai ke sa kafirin suka zama wato ainihin abin tsoro amma in ba haka musulmi su ne suka tabbata su ne zama na zai tabbata a cikin tsoron su kuma Allah ta'ala ya ce sun yi shirka ba tare da wani hujja ba to dama shirka ba a yin ta da hujja wannan shi ma yana daga cikin sifa lazima duk inda kaga shirka to ma anzalallahu bihi min sulhan Allah bai saukar da hujja a kansa ke sa ya ce kul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله حرمت الفاشان الظاهري دباتني كما يا حرمت واتو إركري كريا أدنغن تامت يا حرمت شركة أما تشركة دا أبن نبي صلى الله عليه وسلم أكان سوا تدك نشركة داما باب دليل أكان كما أبنجي تعالى yake mukin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan ratsanin da yake kanulki fi qulubil ladina kafaru da mu je ba kafirai tsoro na musulmi tsoron manzon Allah ta kuma da tsoron sahabban sa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim manzon Allah ta ce hudi to khamsan lam yutahunna ahadu min al anbiya'i qabli an bani abuwa guda biyar wanda ba a bawa wani daga cikin annabawa shi ba daga ciki sai ya ce nusirtu bi ru'bi mandirata shahid wato an ce baka mini da razani tafiyan wata guda idan tsakaina da abokin gabana bai wuce wata guda ba wato doki tafiyan wata ne ba to kafiri zai tsori ta da shi yasa maza kuma ya dinga cin galba akan abokanin gabansa tunda aka yaki hudu ba inda aka samu matsala duk inda aka je yaki kalmashe su ake ana cin galba a kansu to da Allah ya jarrabe su da tsoron musulmi kamar yadda ubangiji ta'ala ya ɗauki alƙawari wa mu'minin kuma ya cika musu ubangiji ta'ala ya kara mana imani ya kara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi al-karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to akwai masu bukata a doya Allah ya biya musu bukatun suna kai gaba daya kuma Allah biya wasu bukatun na kai Allah ya dole mu bukatun tsoron Allah ƙara mana imani da tsoron Allahumma jina fi man alayka wa ta'ala fi man tawalla wa ba'da fi man ila aqida wa qari anna shara ma qadayta fa innaka taqdi wa la tuqda alayka inna la ilaha illa anta alayka wa la ilaha illa anta tabaraka rabbana wa ta'ala Allahumma baligh lana min shirkika ma tawalla wa ma bayna ma'asika wa la ilaha علينا مصائب الدنيا ونسينا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا عدد ما أعطيتنا وجعلت الوارثين وجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر حمنا ولا مكر حمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم برحمتك عمنا واقنا شر ما أهمنا اللهم برحمتك عمنا واقنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الحق والكتاب والسنة توفنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
آمين.